Muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Ba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 1 ga watan Mayu na shekara 2019 za mu tattauna akan ƴan matan Chibok da aka yi garkuwa da su a shekara 5 da suka gabata. Ko yaya ƴan uwansu suke kallon wannan lamarin?
Akwai pop cewa wannan ƴan matan suna nan da rai, wanda suka fito ba su ce mana su mutu ba, suna nan da rai. Ban haka ba mu ji daga wurin gwamnati sun ba mu closure cewa ƴan matan Chibok a bar maganan su da kisan cewa suna aiki akai. So muna da ban gaskiya cewa ƴan matan nan suna nan da rai kuma za.
Haka yake Amina, kamar wasa fa kwana tashi har wai an yi shekara 1 har 5 da aka yi garkuwa da ƴan matan Chibok. A watan jiya ne aka cika shekara 5. Mun sa ido mu ga ko wasu matakai gwamnati, kowane matakai gwamnati za ta dauka, amma sai muka ji shiru. Dalilin da yasa a yau za mu tattauna akan wannan batu, wakilinmu na sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna mana da jama'a akan wannan lamarin.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce shin kuna ganin gwamnati na kokari wajen kubutar da mutane da aka yi garkuwa da su? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko ta fito ne daga Hamza Balarab Alhazawa, inda yace assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya gwamnati tana iya kokarinta, amma dai ya kamata ta ƙara jajircewa dangane da harkar tsaro, ku huta lafiya.
To haka sai kuma amsa na gaba daga wurin Shehu Adamu Rijau, shi kuma yace sanannu gwamnati ke kubutarwa, su kuma boyayyu sai dai ƴan uwansu su biya kuɗin fansa a sako su.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa ta Yahaya Dannau Azare da Kadora Digaga dan Fulani ji, inda suka ce to gwamnati na kokarin yi kadan, yana da kyau ta ƙara kaimi a kokarin da take wajen shawo kan matsalar garkuwa da mutane.
To sai kuma amsar Mansur Baburu na Fada, shi kuma yace salam yau da gobe, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar yin garkuwa da mutane da ya zama ruwan dare a ƙasar mu Najeriya, amin.
Ita kuma Khadija Bawuro El Napati tace tabbas gwamnati tana iya bakin kokarinta wajen kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su.
Abdul Muttalib dai magariya kuma yace mana yau da gobe ikon Allah, gaskiya babu wani ingantaccen kokari da gwamnati ke yi gurin ceto waɗanda suka fada hannun masu garkuwa da mutane.
Shi kuwa Kabiru Nasir Sheme yace assalamu alaikum yau da gobe, ba shakka gwamnati na kokarin kubutar da manyan mutane waɗanda suka jibanci ƴan jam'iyyar su, amma talaka sai dai dangin sa su karo karo dan kai kuɗin fansa.
To sai kuma amsar Sani Musa Abubakar dan Zango, shi kuma yace salam yau da gobe, ni a gani na gwamnati bata wani kokari saboda har gobe ana ci gaba da sace jama'a.
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Babani Basko Azare, inda yace a gaskiya gwamnati na iya bakin kokarinta, abin ne da yawa wai shege da hauka da Boko Haram za a ji ko da masu garkuwa da mutane.
To Hafiz ka ji shi kuma abin da yace mana.
To Allah ya kyauta.
Mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da tattaunawar da yayi mana da jama'a akan wannan lamari.
Barkanmu da shigowa wannan zaure na yau da gobe inda zamu tattauna kan cika shekaru biyar tun sace matan Chibok a makarantar su ta secondary dake jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya. Ina tare da shugaban al'ummar Chibok mazauna Abuja shi Keke Mute, shi kuma dan uwan ɗaya daga matan da har yanzu ba kwato ba shi Peter Joseph wanda yar uwarsa Elizabeth har yanzu take cikin mata 107 da har yanzu ba a gano ba. Kazalika muna tare da Kasimu Megari wanda mukamansa suna da yawa. Na farko shine mai kula da baki a option campaign na shugaban Muhammadu Buhari, wato shi yake kula da bakin shugaba. Kazalika kuma shine shugaban matasa na shiyar arewa maso gabas gaba daya na jam'iyyar APC mai mulki. Bari mu fara da Keke Mute. Yanzu shekara biyar har yanzu akwai matan da basu dawo ba. Wani hali ake ciki ne ta bangaren ku?
Kai hali da gaskiya akwai bakin ciki. Bakin ciki mu ba a iyal lissafinsa saboda abubuwan da yawa ne. Na daya wayannan yan matan nan yau ne gobe ne yau ne gobe ne gashi nan har ya kai shekara biyar. A kuma shekara biyar din nan an iya samu 107 amma 112 nan ba mu san menene ko ana aiki akai ko ba a aiki akai ba mu sani ba. Iyaye suna nan kulle yomi tunani. Kamar ni misali matan yayana wanda kuma yarta har yanzu tana ciki wayanda suna ciki jejin nan kullum wani lokaci tana ba ta haukace ba dai amma duk in ce tayi kusan haukace domin wani lokaci in ta tuna da wannan abu sai ta tafashe mana da kuka sai mu rasa abin da zamu yi mu da kanmu ni da kan nan da wani lokaci ni da kan nama wallahi in wani lokaci na tuna da wannan yarinyan nan sai a gane cewa in ko matana ta kawo mini abinci ba na iya ci in tunani ta zo mini saboda haka gaskiya muna da wahala na wannan abin da ya same mu. Iyaye yanzu fiye da 20 sun rasu saboda tunani da trauma wanda ya same
mu. Saboda nufin cikin
iyaye na matan nan wanda suka wanda suna jeji har yanzu to abubuwan da yawa ne ba za mu iya musu lissafa ba amma kuma abinda
mai tashin hankali ne ya jawo sanadiyar rasa rayukan nasu ko kuma wasu cututtuka ne da
su cututtuka na tunani trauma abu stroke ne wayansu ba da stroke wayansu ne abubuwan ne kala kala kai ma ka san cewa irin wannan abu ya same ka wani lokaci abinci ba za ka cinye har ya ishe ka ba to abubuwa da yawa zai shiga dan kuma abinda magaba daya da ya bamu mamaki wannan shekara musamman da muka shiga nan kowane rana sati ba zai wuce ba sai aje ayi attacking a kasar Jibo sati ba zai wuce ba aje ayi attack har ya kai yanzu garuruwa fiye da 10 wani abu da mutanen sun kore mutum gaba daya an kashe mutum barin da yadda za su shiga garin kuma ba su kashe mutum kuma za su kune garin gaba kuma so muka yi da mu tambaya tun me inda ga iyayen mu suna hannu wayannan mutanen gwamnati tun me ba za su iya kare mutanen nan ba iyaye wanda har yanzu tunani iyayen su ma kawai ya isa su amma kuma gashi nan lafiyar su a cikin gari ma ba a cikin kasar ma ba za su iya samu ba
kiki mutai bari mu
tambaye shi damuwar namu yanayin da muka samu kamar
yawa bari mu tambaye shi Peter Joseph wanda yar uwarsa Elizabeth take dajin nan tunda aka sace ta shekara biyar kun samu labarin ta
ba labarin ta ba ban samu labari daga gunta ba sai dai daya da ta samu ta fito tace mana tana nan lafiya kallo kawai shine abin da muka ji ban fara jin wani labari gare da Elizabeth
a fiye kamar ba ma jin ka sosai sosai watakila ko sai ka daga murya
okay
ba mu labarin cikin waɗannan shekaru biyar tambayar da muka yi ma cikin waɗannan shekaru biyar kun ji labarin inda Elizabeth take
A'a, ba mu ji labarin inda Elizabeth take ba. Ba wanda ya san inda take tunda aka kwaso su daga makarantar da suke ba mu ƙara jin labari akan Elizabeth ba. Sai dai ɗaya da ta samu ta fita ta ce mana suna tare a hannun wannan mutanen har ita aka samu aka karɓo ta. Amma ita Elizabeth ba labarin ta har yanzu.
Wato ma'ana akwai a cikin waɗanda aka samu 107 ɗin nan ne suka bada labarin sun gamu da ita a dajin nan?
Kwarai kwarai.
Ami ta bada labarin tana nan cikin koshin lafiya ko kuma menene asalin halin da take ciki yadda ta faɗa muku?
To, kana hannun mutane wadda baka san su ba kuma mutane ne masu kashe mutane anyhow. Ai ba za ka iya cewa kana nan koshin lafiya ba. Ita dai tana nan da rai. Amma koshin lafiya to ba magana koshin lafiya tunda baka kusa da wanda kana kaunansu
me kuke fata zai faru tunda yanzu an shekara ta 1 zuwa 5 wasu har sun fara ma ɗebe tsammanin cewa za a iya gano sauran matan nan kamar an yi magana ma wasu za su ce ko wasu hare-haren jirgin sama sun sa wasu daga cikin su ba mamaki ma ba sa raye amma an ce dama shi dan uwan mutum in yana raye ko baya raye ma watakila akwai wani abu da kuke ji a jikin ku wasu mafarki da kuke na albishir ko kuma na tashin hankali me zaka ce
okay kamar na ansa question naka in ka tuna kamar wannan ɗan matan su zo former president Obasanjo kamar a sako ɗan matan nan guda 107 yace a bar maganar matan bara iya samu su ba kuma da sauran su da ya tafada amma daga nan an zo an samu har 107 which means har yanzu akwai hope cewa wannan ɗan matan suna nan da rai dun wanda suka fito ba su ce mana su mutu ba suna nan da rai kuma ban haka ba mu ji daga wurin gwamnati sun babu closure cewa ɗan matan cibo a bar maganar su kuma ba da kisan cewa suna aiki akai so muna da ban gaskiya cewa matan nan suna nan da rai kuma za su fito
amma fitin wai kai dan jihar Borno ne na san wasu suna cewa ba mamaki matan nan a ce suna dajin nan wasu suna da tababin cewa ba dajin Sambisan nan bane ba mamaki ko suna kasar Chadi ko suna Kamaru amma kai ya labaran da kike tarawa daga matan da suka fito din nan ya kike ji ka yadda cewa suna wannan dajin ko kai ma kana kokonta wannan labarin
to takamman mai inda zaba matan nan suke da ba wanda zai iya ga maka yanzu ni in ace mun suna cikin Maiduguri ma zan yarda matan
me yasa
to mutane suna tafiya daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan ai baraka san inda suke nan takamman mai ba to in ace suna cikin Sambisa Forest zan yarda in ace suna jihar Niger zan yarda in ace suna nan a Chadi zan yarda ko ke barun zan yarda amma dai ni dai na san suna nan da rai
kafin mu koma wajen kekin wuce bari mu tambayi Kasimu mai gari kai ne mukarrabin shugaba Muhammadu Buhari wanda ya yi alƙawarin matan nan Allah da duka za a kwato su kaji abubuwan da su waɗannan ƴan uwan waɗannan matan suka faɗa mi zaka ce
da farko ina taya su bakin ciki da jimami wanda ƴan matan Chibok din nan dai ba yan uwansu ne kaɗai suke cikin bakin ciki ba in ka duba fafuka da ake yi a cikin mutane da suke fitowa mutanen Chibok ba su kai ɗigo ɗaya cikin ɗari na masu fitowa suna taya su fafuka a ga yadda za a fito da waɗannan matan ba don haka ina taya su jaje kuma mana addu'a Allah ya fito da waɗannan yara da farko dai shugaba Muhammadu Buhari duk wanda ya ce bai hoɓɓasa ba ko bai yi kokari ba to ina ganin bai dubi al'amarin da kyau ba ko kuma dai ya faɗi son ran shi da farko dai ni ɗan yankin arewa maso gabas ne na san yadda ya zo ya samu ƙasar nan kuma kowa ya sani kuma da ya zo don ya tabbatar da yankin arewa maso gabas ta rabu da wannan bala'i da tashin hankali da muke ciki
Kasimu mai gari na ga kamar kana neman sauka daga layi ka koma maganar tsaro gaba daya ko yaki da yan boko haram muna maganar
shekaru ba yi shimfiɗe ba za a kai ga wayannan ƴan mata ba
muna maganar shekaru biyar ne da sace matan Chibok kuma watakila nan ga za mu tabo ma har maganar yarinyar nan da ta sauka da ciliya sharibu
da farko in ba an yi shimfiɗe ba za a kai ga inda kuke so din
ba wani muke so ba darasin da muke tattauna
ne darasin shi ne a takaice a ƙalla dai zuwan shugaban ƙasa a cikin shekaru uku da rabi da ya yi ya gano ƴan matan nan guda 107 kuma har gobe yana kan cewa in Allah ya yarda yana ƙoƙari sai an gano sauran don haka ba za mu yanke zato ba a ganin yanayin yadda mutane mu suke fafutuka wato jami'an tsaro in Allah ya yarda nan ba da jimawa ba sauran ma insha Allah za su samu su rabu da waɗannan mutanen su dawo cikin iyalansu
mazan Allah magani annan Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mukula da su jirgin nan Yamani, shi jirgin nan Ingila, to ya kada da Italiya in ya danko kaya kariya. Bakin wallan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike.
To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa. Bari mu koma ga Nasiru domin jin karshen tattaunawar sa.
Kiki mutu akwai lokacin da aka gano wasu daga cikin matan nan har aka zo da su nan Abuja, duk da dai ba a bawa manema labarai sosai sun samu sun gana da waɗanda suka dawo din nan ba. Kai kana cikin waɗanda suka shiga wannan wajen, faɗa mana yaya ka gan su, yaya suke magana, yaya ne rayuwarsu ta saki da irin tunaninsu?
Ai Malam Nasir, abin baki ciki ne a lokacin da aka samu ɗan matan nan. Ni da kana gani ne wannan, kamar yadda na gaya muku da farko, a ƴaƴana guda biyu da suke ƴar yayana da na kanina, a lokacin da ɗaya ta fita da maman da wato na kanina kenan, da maman da baban da gwamnati ta kira su su zo su ga wayannan ƴan matan nan, sai suka zo da wuri na gaya musu zo da wuri kada su yi jinkiri. Sun zo sun kwana a gidana da sassafe, ni na ɗauko su da sauran wayansu a iyaye da ƴaƴansu masu zo su shida, da na kai su a gidan shi a lokacin Hajiya Aisha, ita ce minister na women affairs.
Hajiya Aisha Jumaya.
Ya to da na kai su da ta ganni shi minister, ko saboda muna fafutukan tabbatar zuwan ƴan matan nan, ta iya gane ne ban san dalilin ba, don ban taba hadu da ita ba. Tana ganni tace ta gawa don tare da chairman nawa ne don lokacin ne vice ne na na kada na cigaban mutane Chibok a Abuja. So da ta ganni tace ta gawa chairman kai kadai ne zaka je ka gani wayannan ƴan matan nan kai kadai, ga duk mutane mu wanda suka dawo daga ci iyayen da suka da mata da maza duk suna cikin falo na ta babba kai kadai ne. Sai chairman nawa ya ce a ya Hajiya, ni na zo tare da makaraban nawa shi vice nawa, dole za mu je. Ya ce ina ita da kanta ma ba za ta iya ta gan wayannan ƴan matan ba, balle ma wani kai din, saboda dai kai ne chairman ne. So ina tabbatar maka Malam Nasiru, mutanen nan sun zo suka tafi ya kane na mai mako ya ce a to da suke yayanan da ya kawo ni ma ba zai iya ya gani ƴar ta ba, to za mu tafi. Shi ma bai magana ba, sai na tashi ni kadai a cikin jama'a na da yawa a lokacin chairman na local government namu yana tare da su. So sai na fita ban iya gani kuma duk banda shi chairman namu, wato lokacin da mutane na ƴan 21 nan da suka fito kenan da nake faɗa. So na fita, shi kadai chairman ne ya je ya ga wannan ƴan matan, har muna jira 82 su zo su fito. Haka ne kuma wancan ma har chairman din ma a cikin 82 na an hana shi ya je ya gani, balle ma ni da sauran mutane Chibok wanda suna mazaunin Abuja duk aka hana mana mu ga wani ƴan matan nan. ƴan matan nan sai da suka zo na sun ji sun kusan shekara ɗaya, bayan da sun gama shekara ɗaya ana yin profiling nasu da sauran abubuwa, suka je makaranta suka yi kusan shekara ɗaya. Ita ƴar kaninan nan tace to za ta zo ta yi hutu a gidan babanta a Abuja, shine ta zo a hutu shine na ganta da ido. Saboda haka har wannan lokacin da sai da gabaɗaya aka raba mu shugabanni na mutane mu wanda za mu iya mu ba da shawara yadda za a yi ilimin a wani mun rubuta abin nan takardu ɗaya-ɗaya so hudu ko biyar, muna ba da shawara gwamnati ko gwamnati su gaya mana su ba mu reply cewa ga abin da muka duba a cikin shawaran da muka da, ko ɗaya ba su gaya mana magana. Saboda haka mu ba za mu iya mu yi magana a kan ƴaƴan bisa makaranta, amma dai mun gode da an kai su makarantar nan, amma shawara da kuma yanayinsu da kuma yadda suke tafiya a makarantar cigaban da suke samu wallahi ba mu sani ba saboda an hana mu sani
yake zamu ba mamaki an jima mu tambaye ka menene dalilan da yasa kike tunani aka hana ku ganin su amma duk da ka bari mu tambaye shi Fita Joseph Fita yaya zaka ce ga gidanku nan dai har yanzu babu Elizabeth yaya gidanku yake yanzu da ga nan yar uwarku har yanzu ba ta nan ya kuke zaune a gidan ya kuke jaran ku
to ana cikin bakin yanayi kan daga ranar da aka faso a soke su a makaranta har yau din nan kamar yadda ya faɗa maka ita mama na ta yi rashin lafiya sabon tunanin wannan yaren har ta zo nan Jos Bingham University Teaching Hospital doctors suka ganta 2016-2017 and the lokacin nan da ta zo sai mata tambaya da suka gano cewa arta tana cikin wa'anda Boko Haram suka iba sai suka mata tambaya shin ko gwamnati sun yi musu wasu abu kaman therapy counseling ko wani abu tace ko ganin mutanen gwamnati da ido ma bata taba yi ba balle har ai musu counseling ko ai musu wani jiwa
a tumana ba su wasu shawarwari yadda hankalin su ba yana tashi sosai ba
yawa yawa hakan nan ba yi ba so yanayin da ake ciki da yanzu to halin ba daɗi gaskiya ba daɗi tun last September na tafiya last year September na je gida na ga mama na yadda take gaskiya abun ba daɗi zaka ga tana zuma haka sai ta fara kuka tana kuka ba bai tambaya menene damuwa kawai tana tunani Elizabeth sai ta fara kuka so yanayin da gaskiya ba daɗi
shin Fita gidan naku har yanzu yana nan a cikin garin Cibo
eh to yana nan a ƙauyen mu a Cibo akwai yana nan
ma'ana yanzu mutum zai iya tashi daga nan Abuja ya tafi Cibo ya je ya kai ziyara wajen ƴan uwansa ya dawo ba tare da yana jin wani tsoro ba
to ko ni da nake maka magana yanzu in kace min na je kasan Cibo ina tsoro din kan ce maka eh zaka iya tashi ka je ga tangaddan kuma ka je ka faru da aduda abin da bishi ba
amma an ce ai babu wata karamar hukuma ko wani waje da ya saura hannun yan Boko Haram
to ka dai ji baba ya ga maka cewa shekarun jiyan nan an kwace gari a kasan Cibo ko kuma akwai garuruka wanda sun fi guda 10 yanzu a hakan nan suna hannun Boko Haram tunda ba mutane a ciki to wace ciki Boko Haram sun zo sun kore mutane sun dauki garin so wani ya ce maka ba kasan da ke hannun Boko Haram to ta wasu gefe watakila amma ta gefen Cibo kam
a to ku dai ba ce karamar hukuma gaba ɗaya ba wata kila suna rarrafe a wasu lunguna ko cikin duwatsu da sauransu kenan
to a kasan Cibo dai wurin da za a ce su suna guda ɗaya ne wanda ke asali kasan cikin Cibo ɗin da kansu wanda na sani wasu wuraren manyan garnuka ne kuma garuruka da suke karɓar manyan ward ne suke karɓa so ba karamin wuri wanda za a ce a wannan Jos sai no karamin town bane babban town ne suke karɓa
yawa to a kasan mai gari ka ji tarihin ma yadda da aka samu matan ma waɗannan har da su kake 700 hatta wasu daga yan uwansu da ma shi mataimakin shugaban kungiyar al'ummar Cibo a lokacin nan Abuja ba a ma bar shi ya shiga ya gansu ba shin kasan wace dabara ce wannan da gwamnati take dauka ta yi wannan irin matakin
zai yi yadda ya faɗa din tunda ba na nan aka yi ba zan ce ba haka nan ba amma dai a sani na sanin ka kai ma yan matan nan har gaban shugaban kasa an kai su in akwai wasu shawarwari da ko likitoci ko a jami'an tsaro suka bada na hana mutane su yawaita a kansu to wannan watakila shawara ne na wadda ta danganci kulawa da lafiyansu shi yasa aka ɗauki wannan matakin kuma duk duniya sun gani inda ake da lokacin da aka je su a Women Development Center da aka fara rehabilitation ɗinsu mun gani ku ƴan jarida kun ɗauki hotuna kun nuna mana yadda suke yi don haka zai yiwu an hana su ganin nan don wasu shawarwari na likitoci ko na jami'an tsaro mutane ne wadda suka rabu da gida suka rabu da mutanen da suka sani na tsawon lokaci, ka san suna cikin wani yanayi na birkita da tashin hankali. Mun sani kuma likitoci suna da ka'idojinsu yadda suke kulawa da mara lafiyansu. To don haka in su likitoci ko jami'an tsaro sun dauki mataki na hana yawaitan mutane a kansu, to ina gani ba zai zama to gwamnati ta yi daifi don ta dauki mataki da za ta kare wa'annan yan matan ba.
Amma ni na ji hotunan da wasu daga cikin iyayensu ma har an nuno suna goya su, zaga uwa sai ta ma dauka cewa ko yarta tare zuma jariri ya ce idan muna maganin lafiya ne yadda suka rika goyon su na akwai ma wani abu da ya shafi lafiya ko kasun
ba zai dalili kawai. Ai lokacin da aka bar iyayen har suka zo suna goyon sai da suka dan wasu guje-gujen su wadda abin da za su yi akai.
Kasu mai gani ne maganganun wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, kamar yadda ina jin ko dazune shi kekin wuce yake fada. Ni ma ina nan lokacin da aka rantsar da shugaban a ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2015 da yake cewa sai an kwato matan Chibok, ma'ana in ba an kwato matan Chibok to ba a yi nasara kan gamawa da Boko Haram ba. Har yanzu kuna kan wannan baka cewa sai an kammala kwato su, sannan dan ana cewa lokacin an gama da su amma wato technically zan iya cewa an karye lagon su kenan.
Karye lago kowa ya yadda, ba gwamnati kadai ba, duk duniya an yadda, kuma kai ma sheda ne an karye lagon su. Tunda zaka fita nan cikin garin Abuja ka zagaya duk inda kaga dama ba inda aka ba hantitin da aka toshe. Wannan batun ma karye lago wannan bai taso ba, kowa ya gamsu ba ja akan wannan. Sannan yadda yayi alƙawarin duk da ba kwato su gaba ɗaya ba, alhamdulillah mun gani an fara. Tunda an fara muna da yakinin insha Allah kafin gwamnatin nan ta gama insha Allah za a gama kwato wa'annan matan gaba ɗaya.
Kasim bari ma mu tambaya ma na ta ƙarshe kawai in yaso mun koma wajen yake shi ma ya rufe mana. Kusan akwai masu ra'ayi musamman ma mutanen wannan gwamnatin cewa tunda shugaba Muhammadu Buhari ne ke kan mulki kowa ya koma gida ya kwantar da hankalinsa, kada ma ba sai ka fito kan titi kana cewa a kwato matan Chibok za a kwato su, wannan ya kai ga hari aka kai nan Unity Fountain, wato wannan dandali da ake gwagwarmayar maganan kwato matan nan. Me yasa kuke daukar irin wannan matakan ne cewa kowa ya koma gida ya kwantar da hankalinsa kawai ma za a gana ta daukar matakan da suka dace?
Wato karku hada abubuwan ishin wannan dandalin, akwai wasu abubuwa na tsaro daban wanda bai shafi wa'annan masu fatukar kwato yan matan Chibok ba. Kai ka sani yanayin tsaro da muke ciki, ka san wasu sun shiga rigan wa'annan masu fatuka suna zuwa suna yin wasu abubuwa na son ransu, wannan wanda kowa ya sani. Kuma akwai wasu da suka zo zanga-zanga a wurin nan, suka fasa motoci, suka duk wanda yake wucewa a wannan lokacin ba wanda ba a fasa mai mota ba. To kaga wasu suna so su yi amfani da masu fafutukan kwato yan matan Chibok su jawo fitina a ƙasa, wanda kuma ko kai zaka ba wa gwamnati shawara kar ta yadda ta bari abun da zai zo ya taga da hankalin ƙasa da kuma ya tada hankalin ƴan ƙasa, sannan musamman ma a wannan birnin tarayya wanda shine fiskar Najeriya, wanda duk duniya wannan gari suke kallo su yi hukunci akan Najeriya.
To kin ji yanda abubuwa suke kaya,
wallahi kuwa
abubuwa da ya gashi nan da ya
ba sai dai a hankali dai, insha Allah ya rufe asiri.
Gashi wasu suna ta magana gwamnati tana ta kokari, wasu kuma suna wannan.
To masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wadda ta taimaka min ta bada umarni Sa'ida Hamdan, da injiniyan mu na yau Rob McLean, da kuma abokiyar aiki na Amina Buhari Auna, ni Muhammad Hafiz Babale daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. Yeah.
Canada.